This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyan yau Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, shugaban Turkiya ya yitar da abin da ya kira kulle-kullen Prime Minister Isra'ila na baza yakin Gaza zuwa ilahirin yankin. An girke sojoji da 'yan sanda yau Laraba a kan titunan Nairobi, babban birnin kasar Kenya, inda aka yi zanga-zanga kan shirin ƙara haraji wanda aka ce yanzu an janye. Koriya ta Arewa ta gwada wani abu mai kama da makami mai linzami samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan Laraba.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin sojin Niger ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau Laraba bayan rasuwar sojoji 20 da kuma farar hula ɗaya a wani harin ta'addanci da aka kai a Tilibiri.
To ina ga yankin na Tilibiri yana da kyawu a yi mishi zama na musamman. Idan ka duba 'yan watanni wa'inga akwai wuya wata ya kama ya ƙare baka ji an yi rugumutsi irin haka ba.
Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta ce tana aiki a kan ƙudurin dokan nan na sashen wato da sashen zantarwa ya gabatar mata, wanda ya janyo cece-kuce a kan batun tuɓe sarkin musulmi Sa'ad Abubakar daga ƙaragar halifan Shehu Usman ɗan Hodiyo.
To ina batun da ke cewa dokar ta ƙunshi baiwa gwamna dama ne ya cire sarkin musulmi?
Ba gaskiya ba ne. Babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhurma sarkin musulmi.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin ya tattaro masu ruwa da tsaki domin tattauna batun safarin bil'adama da kuma hanyar shawo kan wannan lamari. Muna kuma dauke da sakon masu sauraro, amma yanzu ga gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yau Laraba ya yitar da abin da ya kira kulle-kullen Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na baza yakin Gaza zuwa ilahirin yankin. Yanzu Isra'ila na hararin Lebanon, kuma muna ganin yadda yammacin duniya ke tarrashinta har ma da goya mata baya, a cewar Erdogan ga 'yan majalisar dokokin kasar shi. Netanyahu dai ya ce ba da dadewa ba za a gama abin da ya kira babin kazamin yaki da Hamas a Gaza, kuma za a sake girke sojojin Isra'ila akan iyakar arewa, inda Isra'ila da mayakan Hezbollah suka shafe wata da watanni suna ta musayar wuta. Netanyahu ya bayyana wannan matakin a matsayin kariya. An girke sojoji da 'yan sanda yau Laraba a kan titunan Nairobi, babban birnin kasar Kenya, kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka abka ginin majalisar dokokin tarayyar kasar a matsayin wani bangare na zanga-zangar nuna kin amincewa da ƙara haraji. Mutane a ƙalla 6 sun mutu, sannan sama da 100 sun samu raunuka jiya Talata, lokacin da masu zanga-zangar suka kona wani sashi na majalisar har 'yan sanda suka maida martani da buɗe wuta a yunkurinsu na fatattakarsu a wani jawabinsa ga ƙasa da aka yada ta gidan talabijin. Shugaban Kenya William Ruto ya yitar da halin masu zanga-zangar da cewa cin amanar ƙasa ce kuma barazana ce ga tsaron ƙasa. To sai dai labarai da dumu-dumunsu na nuna cewa daga baya shugaba Ruto ya janye batun ƙara harajin. Yau Laraba, Rasha ta ce wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ya auna wuraren sojoji a yankin Smolensk, a yayin da ita kuma Ukraine ta ce wani hari da Rasha ta kai ta sama ya yi barna a Odessa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkabo wasu jiragen saman Ukraine mara matuka guda biyu a sararin saman Smolensk. Gwamnan yankin Vasily Anokin ya faɗa ta kafar Telegram cewa Ukraine ta yi yunkurin kai harin ne kan wasu kayan soji da ke gundumar Volensky, amma babu wani labarin barna ko rutsawa da wasu. A yankin Odessa na kudancin Ukraine, gwamna Ole Kipar ya faɗa jiya Talata cewa ta kafar Telegram wani makami mai linzami da Rasha ta cillo da dare ya dira kan wani rukunin ofis a wata shiyar kamfanoni. Kipar ya ce babu wanda ya ji rauni.
Ran jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau Laraba bayan rasuwar sojoji 20 da farin hula daya lokacin wani harin ta'addanci wanda ya rutsa da su a kauyen Tasiya na yankin Tilibiri a jiya Talata, a cewar wata sanarwa wacce ta kara da cewa dakarun kasar na Niger sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda da dama. Kisan waɗannan sojojin da ya girgiza jama'a a ƙasar jamhuriyar Niger, wakilin sashen Hausa a birnin ya mai Suleiman Muni Barma na ɗauki da ƙarin bayani.
Yadda shirye-shiryen kafafen labaran gwamnatin Niger suka rikide zuwa karatun Alkur'ani a safiyar yau Laraba, yayin da aka sassauta tutoci a illahirin ofisoshi da makarantun bokon ƙasar sakamakon zaman makokin awoyi 72 da aka shiga bayan mutuwar sojoji 20 da farar hula guda. Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 10 na hantsin Talata 25 ga watan Yuni a ƙauyen Tasiya kudu da Banjo dake karkarar Tera a jihar Tilibiri, inda wasu 'yan bindiga suka kai farmaki kan dakarun gwamnati, inji sanarwar ma'aikatar tsaro, wace ta kara da cewa wasu sojoji 9 sun jikata sannan an lalata motoci 2, yayin da askarawan gwamnatin suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda da dama tare da lalata musu ababen hawa. Jama'ar kasa na nuna juyayi dangane da yadda matsalar tsaro ke haddasa asarar rayukan jami'an tsaro da farar hula, duk da matakan da hukumomi ke cewa suna dauka.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya cikan 'yan ƙasa wanda sun ka bada ransu domin kare 'yan uwansu 'yan ƙasa, kuma Allah ya ba zuri'arsu haƙuri da juriya da kuma yi musu addu'o'i. Allah ya sa su huta. Gaskiya abin ba daɗi, wani abu ne da ya kamata kowa da kowa ya bada gudunmuwar shi a kan ƙarshen wannan abin. Gaskiya abin ya yi yawa.
Bisa aikin da hukumomi suke yi na tsaron ƙasa, to ina ga yankin na Tilibiri yana da kyawu a yi mishi zama na musamman. Idan ka duba 'yan watanni wa'inga, akwai wuya wata ya kama ya kare, baka ji an yi rugumuci irin haka ba. In akwai wasu kawaye wa'inda an kai ma sakaci, to ya kamata a liƙe su.
Gundumar Tera da ke matsayin yankin da Niger ke iyaka da Burkina Faso na daga cikin wuraren da 'yan ta'adda suka zazzafa kai hare-hare a 'yan watannin nan, lamarin da ya tilasta wa mutane da dama arcewa zuwa neman mafaka. Wani masani akan sha'anin tsaro Abbas Mumuni na fasara lalacewar yanayin da karancin matakan haɗin gwiwa. Saboda haka ya shawarci kasashen ƙawancen IOS su gaggauta zartar da ayyukan rundunar da suka sanar cewa sun samar a watannin baya.
In an samu haɗin gwiwa na gaske a sa kaya na neman labari, jirgin da bai da matuƙi mai ba da labari tabbas ga abin da ake yi, kasa in ma na kiya suke ɗora ana iya gani, kuma ana iya buge su kamar masu aikata aikin asha. Deja can waɗansu ɓangaren akwai 'yan tawaye, a kuma sauran yankin da ta'addanci bai kai ba yanzu ya kai gundumar gaya, dole
jamhuriyar Niger da ke kewaye da kasashen da ke fama da ayyukan kungiyoyi masu ikirarin jihadi na fuskantar hare-haren ta'addanci a yankunan ta da dama, musamman jihar Tilibiri da ke iyaka da Burkina Faso da Mali. Hakan ya sa sojojin kasar kifar da gwamnatin farar hula a watan Yulin 2023. Sabon hukumomin sun kuma kori sojojin kasashen yammaci saboda zargin su da rashin yin wani hoɓɓasa a yunkurin daidaita al'amura tare da maye gurabansu da dakarun Rasha masu aikin horo da nufin samo bakin zare, sai dai da alama har yanzu da sauran rina. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, mutumin da ya kirkiro manhajar kurmoto ta WikiLeaks, Julian Assange, ya amsa laifi da safiyar yau Laraba kan tuhuma ATAC ta wallafa wasu bayanan sirri na sojin Amurka a wata daidaitawa da ya cima da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar shari'ar Amurka, wanda don haka ya kwaci kansa. Ya amsa laifi ne a kotun tarayya ta Sipheim, babban birnin Northern Mariana Island, wani ɗan yankin ƙasar Amurka da ke Pacific. Wannan yarjejeniya da ya cimma da masu gabatar da ƙara na Amurka ta ba shi damar komawa ƙasarsa ta haihuwa, Australia, ba tare da yin fursuna a Amurka ba. Mahaifin Julian Assange, John Shipton, ya ce tayu akwai wasu batutuwa da ya kamata lauyoyi da jami'an diplomasiya su warware nan gaba, amma dai a ce Julian ya dawo gida don ya rika yin rayuwa irin ta kullum bayan ya shafe shekaru wajen 15 a tsare ta fannoni daban-daban, kamar daurin talala ko kurkuku ko kuma fakewa a wani ofishin jakadanci. Wannan ai labari ne mai kyau. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta yi gwajin cilla wani abu mai kama da makami mai linzami samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan Laraba, daura da gabar ruwanta, to amma ya tarwatse a sararin sama, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. An cilla makamin ne daga wani wuri da ke daura da Pyongyang, babban birnin kasar, a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Ma'aikatar harkokin tsaron Japan ta ce nisan makamin daga ƙasa ya kai kilomita 100 kuma ya yi gudun nisan kilomita 200. Manyan jami'an ƙasashen Koriya ta Kudu da Amurka da Japan sun tattauna ta wayar tarho kan wannan al'amari da ya faru, suna masu Allah wade da al'amarin da cewar barazana ce ga tsaro.
Kuma da lagaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta ce tana aiki akan kudirin dokan nan da sashen zartarwa ya gabatar mata, wanda ya janyo cece-kuce akan batun tubi sarkin musulmi Sa'ad Abubakar daga karagar Halifa na Shehu Usman Dan Hodiyo. Wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir ya zanta da mataimakin mai tsawatarwa na majalisa a bangaren masu rinjayi, Abubakar Shehu Yabo, wanda ya mai bayani ko menene ke wato wannan kudirin ya kunsa. Ga jawabin nashi.
Wannan kudirin dokar abu biyu na ya kunsa. Na farko akwai tenuwa ta kananan hukumomi wadda gwamnatin ta gabata ta gyara doka ta mai da su shekara biyu. Yanzu wannan gwamnati ta sake dawowa domin a gyara a mai da shi kamar da yake canda na shekara uku, bangare ɗaya kenan. Bangare na biyu kuma game da batun nada sarakuna uwa yan ƙasa, wanda ƙudurin doka a wajen sarakuna ya ce mai alfarma sarkin musulmi shi zai zabo mutum uku ya tura ma gwamna, inda gwamna zai zabi ɗaya daga cikinsu a maidan mai alhamar sarkin musulmi ya nada. Wannan dokar dama haka take, ita babu wani gyara. Inda dan bambanci yake kawai na wajen harkar hakimai, inda canda hakimai ana yin su a matakin ma kananan hukumomi. To daga baya aka yi gyaran doka, aka dawo da ita majalisar mai alhamar sarkin musulmi, su council members su za su duba mai alhamar sarkin musulmi ya nada. To shi ne aka ce da uwayen ƙasa da hakimai duka, mai alhormar sarkin musulmi zai dubi waɗannan cancanta mutum uku a tura ma gwamna ya yi tikin ɗin guda. Wannan shi abin da anka kawo gaban majalisa, kuma shi na jiya muka yawa karatu na ɗaya da na biyu, kuma aka tura shi ga kwamitin da ke kula da harkokin ƙananan hukumomi domin su je su duba su kuma ɗauko bayanai da ra'ayoyin al'umma a kawo mazaunin majalisa domin a tabbatar da wannan dokar, ko kuma duk ra'ayin da aka samu na al'umma aka dawo shine majalisa za ta aiki.
To ina batun da yake cewa dokar ta kunshi baiwa gwamnati dama ne ya ci da sarkin musulmi?
Ba gaskiya bane, babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhurman sarkin musulmi. Asali ma abinda nake gaya maka, ko waɗannan nada waɗannan hakimai wurin mai alhurman sarkin musulmi za a kai takarda ta application, shi zai tace mutum uku daga cikin su a yi recommendation da can a turo ma gwamnati cewa ga waɗanda muka ganin sun yi cancanta daga cikin su gwamnati zai zabi ɗaya daga cikin su a turo ma mai alhurman sarkin musulmi ya je ya nada. Amma babu inda an ka ambaci wani kuduri na cewa gwamnati tana da damar da za ta ci da sarkin musulmi. In fact, duk abin da zai taba wata alhorma ta sarkin musulmi ba cikin wannan kudurin doka.
Na'am, to su wayan kasa da hakimai da aka ambata cikin dokar, akwai inda aka ba gwamnati damar ya cire su?
Ciki babu inda an ka ambaci wata ka'ida ta cire wani basarake ko hakimi a gyaran dokar da aka kawo muna. Babu inda aka yi wannan magana.
In na fahimce ka, kudurin dokar ba a riga aka amince da shi ba, to amma akwai rahoton da nuna cewa majalisa hatta amince da kudurin dokar. Sannan wane mataki yake yanzu, da yake akwai matakai da ake bi kafin kudurin doka a amince zama doka, wane mataki wannan kudurin yake yanzu?
So wannan kudurin abinda an matsayi ne an kawo shi, mai mai karatu na daya, mai mai karatu na biyu, wanda yake yin karatu na biyu shi ya ba da dama a ba kwamitin da ya jibanci harkar kananan hukumomi da harkar sarautu domin ya tayi ya saurari ra'ayoyin jama'a. Sannan majalisa za ta dubi shawarorin da aka kawo. So duk cewa da ake yi wai majalisa ta amince ta amince, mu mun san aikin da muke yi, mun san matakin da yake bisa. So wannan kuduri ko alama ba kare shi ba.
Da yake labari ya bi duniya an ce majalisa ta amince, dama tun harko sashen zatta sa sun amince a wurin taron su sun kawo majalisa an ce ta amince. Menene sakon majalisa ga al'ummar duniya?
Abinda a sakon majalisa na farko dai, duk sadda ka ji al'amari idan baka da masaniya a kai ne, to ka bincika kamin ka yanke hukunci.
Abubakar Shehu Yabo kenan, wato mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dokokin jihar Sokoto a hirar sadda Nasiru Muhammad. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC, ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da kyautata dangantaka tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattaro masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan batun safarar mutane da yadda za a kawo ƙarshen sa.
To yanzu ma wani sabon salon da an kaito da shi shine safarar bil'adama, domin a tsaya a cire wasu sata na jikinsu.
Kowane rana suna shan duka, ba ba su abinci, wani lokaci har maza 5-10 ma za su kwana da su.
Akalla mutane fiye da miliyan 1,400 ne aka yi safarar su a ciki da wajen Najeriya. Da suke ayyukan tilas ake kuma cin zarafinsu da shan wulakanci. A wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa, ta ce safarar mutane daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen duniya ya ƙaru matuƙa, kuma 'yan Najeriya na kan gaba wajen waɗanda ke fuskantar wulakanci. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke yaƙi da safarar bil'adama a Najeriya kuma jagorar ƙungiyoyin a Afirka ta Yamma, Abdulganiyu Abubakar, ya ce matsalar safarar bil'adama tana da daɗaɗɗen tarihi, kuma tun ana yin ta a ɓoye daga wasu jihohin nesa da arewacin Najeriya, yanzu kan lamarin ya shafi dukkan jihohin kasar.
To yanzu ma wani sabon salon da an kaito da shi shine safarar bil'adama, domin a tsaya a cire wasu sata na jikinsu, irin koda ko kuma suhe, domin a saisuwa a kasuwannin duniya ma waɗanda ke bukata irin waɗannan abubuwan domin kiwon lafiya. To alal haƙiƙa matsala ce wadda yake ta wuce duk yadda ake tunani. Yanzu da manya ake safara ko kuma mafi yawa mata matasa, to amma yanzu abin ya kai ga kananan yara. A ba da daɗewa ba a nan jihar Sokoto an ka kama wata jami'ar tsaro ma wadda ake zargin ta haɗa kai da wasu domin sai da wasu yara a babban birnin tarayya Abuja, wanda har hukumar 'yan sanda ta kama su da bincike har an ka gano cewa akwai ma wani wanda iyayen shi na ciki shi ya saituwa. To abokan aiki mu na Ghana sun ka kira mu akan wasu yaran da an kai safara zuwa Ghana su kusan 15 daga jihar Imo da kuma jihar Plateau. To cikin yaran ba wanda ya yi safarar su akwai kallon shi guda biyu waɗanda yake iyayen su guda uba guda uwa guda, amma ya yi safarar su domin su zo su yi kasuwanci a babban birnin Ghana da ke Accra da kuma wasu ƙauyuka. To a halin yanzu dai mun haɗa da gwamnatoci an samu an dawo da su ta hannun hukumar da ke hana safarar bin adama.
Amma me yasa waɗannan batutuwa, duk da yake mutane sun san cewa ba al'amari ne na ƙwarai ko kuma mai kyau ba, me yasa kaga yake zama yana yawaita?
To akwai matsalar matsanancin halin rayuwar da mutane ke ciki, talauci, sannan kuma akwai matsalar tsaro da adabi Najeriya yanzu da sace-sacen jama'a da ake yi, da kuma matsalar rikita da yawa a Najeriya, da kuma kwaɗayi da son tara abin duniya da wuri. Saboda na yi kusan shekara 20 da wani abu ina wanga aikin. Ban taba ganin an yi safarar mutane daga irin jihohin Borno, Yobe ko Adamawa zuwa kasashen ƙetare ba. To amma yanzu sai gashi muna amsan mutane daga kasashen ƙetare waɗanda an kai safarar su 'yan waɗanda jihohin. Da idan mun yi magana da su za su ce to rikicin Boko Haram da sauran matsaloli ya sa an kashe iyayenmu, an taki dukiyoyin mu, bamu da komi. To dole wasu za su ce musu su tashi su tafi wata ƙasa domin su yi wani abu. To su kudancin Najeriya dama abu ne wanda ya daɗe. Suna safara domin a ji a yi karuwanci, a ji a yi aikatau. To yanzu ma sabon salon da abin ya ɗauko shi ne ɗaukan 'yan mata da ake yi matasa ana kai su kasashe irin Saudiya da Oman domin a sa su aiki, ana kwaɗaita musu.
Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ake safarar mutane musamman 'yan mata da ƙananan yara. Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Plateau, Caroline Dafur, ta bayyana takaicinta akan matsalar safarar mutane daga jihar zuwa wasu ƙasashen duniya.
To gaskiya safarar mutane a cikin Plateau ya ci sosai, yanda mu ma abu mun zo mun same shi da mamaki, don ban san ko menene damun gwamnatin da damun take na a Plateau take yi a kai ba. Kuma shi yasa shi His Excellency Barista Caleb Manasse Mutfwang ya ce mun in tashi in tabbatar cewa wannan sarrafin yaran ya tsaya hakan nan. Shi yasa da kowane lokaci in muka ji yara suna Lagos ko suna Edo ko suna ina, zai kira ni in kama hanya in je in dawo da su. Saboda haka kwanaki akwai yaran da aka ta zagaya da hotunan su akan an kai su suje su yi karuwanci a Ghana, kuma da yana jin wannan din shi ma da ya ga bidiyon hakan nan ya kira ni ya sa ni a hanya na kama hanya na je na dawo da 'yan matan nan. Suna nan tare da mu, muna musu rehabilitation, sannan kuma za mu ga yadda za mu yi mu ba su sana'a, don sun ce mun sun bar makaranta su, ɗayan tana JS2 ɗayan tana JS3, hakan nan suka bar makaranta suka samu
ƙananan shekaru
shekara 16, ba wasu manya 'yan mata ba, yara ne. So dole ne gwamnati ta nemi wani abin da za mu ba su so that ba za su koma cikin wannan rayuwan kuma ba.
Banda waɗannan 'yan mata, a kwanakin baya akwai ƙananan yara masu shekaru 4-5 waɗanda ka samu a Abuja, su kuma yaya kuka yi ku same su?
Su wayannan yaran mun samu rihoto ne cewa akwai wani home a Abuja da ake kwasan yaran Plateau ana kai su gurin. Sannan kuma wannan gurin ita matan ta yi recruiting wata ne 'yar Plateau take kai mata yara a gurin. So mun iya mun kama su, ita matan na Abuja mun kama ta, mun rufe home nata din, sannan ita wanda take kai mata yara daga Plateau din su ma mun ita ma mun yi arresting nata, kuma tana nan a kulle a gurin police, kuma dukansu za su fuskanci hukunci domin wannan gwamnatin ba za ta yi wasa da duk wanda ta kama a cikin wannan halin ba. Shi yasa muke kiran kowa da kowa a cikin Plateau, da iyaye, da dukkan stakeholders a cikin Plateau, cewa duk wanda muka kama ba za a yi wasa da shi ba. Ba wani magana wai ko kana da connection ko baka da connection.
Madam Sandra Chikan tana da gidan marayu inda suke kula da yara da iyayensu suka rasu da waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayi na takaici.
Kai, babban matsala ne fa, don yanzu yara diya ko daga cikin gidan marayu din ma yanzu daga wurin ne wa'ensu ma suna sayar da su har su je su samu kansu a African countries. Akwai wa'ensu ma da Algeria, Morocco, yaran mu fa ana kai su wurare daban-daban. Wannan akwai damuwa.
Idan sun dawo su yaran nan an ce an same su, ya wani me kuke musu wato wajen horar da su ta yadda za su dawo daga hayyacin su?
To muna counseling, daga counseling kuma sai mu nema iyaye wanda za su iya duba yaran nan. Banda haka sai a nema musu sana'a.
Me suke gaya muku wa yake suke samu a can gurin? Wani yanayi suke samun kansu a can inda suke zuwa wurin yawanci tunda karuwanci suke yi?
Ka akwai wahala fa, don yaran nan an je za a karɓa su passport din su wani lokaci, ko wani rana suna shan duka, ba ba su abinci, in ba su yi abin da an ce su yi ba. Ai wani lokaci har maza 5-10 ma za su kwana da su, kuma in sun yi duk kuɗin da sun samu ma sai su karɓa wurin su. So in ka duba me amfanin irin wannan wahala ne fa, suna dawo sai kaga wayansu. Akwai wata wanda da dawo ma daga ko Italy ne, ta dawo ta je da kafanta ma ta dawo wheelchair, an tura ta daga upstairs ta faɗi. Abubuwa diya gaskiya abun ba daɗin ji.
Mai fashin baki kan lamura Comrade Bilyaminu Isa ya ce bai kamata talauci ya kasance hujja na safarar mutane ba.
Ni a tunani na ko da yake sauran kasashen duniyan ban zagaya ba, amma abin kamar yafi yawa a Najeriya. Wato akwai abubuwa guda biyu, mutane suna fakewa da talauci ko rashin al'amura na yi ko wani abu sai su mai da kansu kaman bayi. Amma a ce yanzu mace ne ta fita wai an sace ta, ko kuma an dauke ta an kai ta wani wuri, wani ya sayar da ita, wannan wani irin rayuwa ne wannan? Bari in baki wani misali. Wannan sallah da ya wuce, wannan sallah nan, wata mata ta dauko ɗayan kinta ta kawo. Ina fitowa daga masallaci sai na ga an kusa watsewa daga masallaci, sai na ga suna kuka, na ce kai me ya faru? Suka ce wai za su tafi wurin motan babansu. To baban ji mun zo su shiga mota na ba, dan da ba ya na bane. Sai na cigaba da yawo da su har aka watse a wannan masallaci. Na tambaye na ce to yanzu waye sunan baban ku? Suka ce sunan baban su Alhaji Wani. Haka bana so in kira sura kai ga kaman da shi nake. Yace wai yaran su sunan su ko wani kaza ka? Ai na kuke zama waye kefi? Wani makaranta kuke wala imam? Waye kawo ku nan masallaci wai maman su? To ya maman ku za ta kawo ku masallaci ta tafi ta bar ku saboda Allah Hajji Azan? Kin ga deliberately ne ta tafi ta bar su don a sa wa yaran wani suna ko kuma uban ya shiga wani rafi? Na farko kenan. Na biyu, akwai wani magana wadda mai martaba sarki Sunusi a lokacin yayi, idan ba za ka iya tarbiyyantar da yara ba kar ka haife su da yawa. A human trafficking, idan mun bari kawai irin ɗaya da ake tura su barace-barace a duniya, ya kamata abin ya zama na cin mutunci. Yaro ɗan shekara 5 bai gama zama auren gatuman shi ba, an tura shi bara wai an ce ya je karatu. In za ka tura shi karatu fine is okay, ka tura shi da abincin da zai ci na ƙarshen wata. Idan wata ya ƙare ka aika mishi da wuri. Ba wani sun ce za su yi makarantar tsangaya na almajirai don a ba su abinci a wurin, an tone ɗin shi ya koma wajen kasuwanci. Kin gani wa? Musamman a ce wai a ɗauki yaro daga arewa a kai a je da shi kudu a sayar da shi, a ɗauki yaro daga kudu a kawo shi nan a je a sayar da shi, wannan wani irin hali ne wannan? Ni ban yi da talauci ne nake kawo shi.
To ban da talauci, idan ka duba yanda ake wayannan yaƙe-yaƙe tashin hankali, iyaye sun warwatse ko kuma ma sun rasa dukkan abin da suka mallaka, saboda haka suna ganin kaman wayansu ma ba su ma san inda ƴaƴan suke ba, a same su a wani guri a tafi. Wayansu kuma ma su suke ba da ƴaƴan saboda suna ganin kaman ba su da halin da za su ciyar da su.
Bayar da ƴaƴan, ana bayar da farce to ba ne ƴaƴan ke kai musu aiki, zan je sa su yi aiki. Daga baya kuma shi za a je a melene a talabatar da su a wani bauta daban. Kin gane? Amma haka ɗin yau idan ya ƙi ya same ka, an galabaita wannan ya yi can, wannan ya yi nan, wannan ya yi nan. Yes, an waba sai ba kowa. To amma tun da kai kana nan sai ka gode wa Allah da cinka da shanka da rashin su duk na Allah ne, sai ka samu nutsuwa. Ko coci za ka je, ko masallaci za ka je, saboda haka hukuma da Allah sa ido masu jera tallata wannan abun ma a gidan rediyo, in sun san ba za su yi hukuncin mu da wanda ya aikata wannan ba.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan dawo muku da ci gaban tattaunawar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen safarar mutane. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
To madalla ba sarare iya abin da zamu iya kawo muku kenan saboda karancin lokaci yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Des wanda ya bada ubunni da kuma wato injiniyan mu ta wannan wato rana da ake kira Madam Kila Baba Yakubu Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku wassalam a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.